Baki mai yanka wuya. Takaddamar siyasar rikici tsakanin Isra'ila da Falasdino abace mai dadaddan tarihi. To ko menene musabbabin wannan zaman doya da manja tsakanin su?
Kana magana ne akan wata ƙasa wacce bata kan mizani na shari'a ko na adalci a cikin mizanin siyasar duniya, da kuma wasu wanda su kuma kwata-kwata ba su da gata.
Jama'a assalamu alaikum. A ranar Asabar dinnan da ta gabata ne, mayakan Hamas na Falasdino suka kai wani gagarumi kuma mummunan hari a cikin yankin kasar Isra'ila. Harin da ba a taba ganin irinsa ba a tarihin shekaru kusan 100 na takaddamar Isra'ila da Falasdino. Wannan al'amari dai ya tada hankalin duniya baki daya, irin yadda mayakan na Hamas suka kutsa kan iyaka suka shiga kasar ta Isra'ila a wurare daban-daban, suka shammace kasar ta Isra'ila ba shiri duk wani dimbin tsatsauran tsaro da kasar take da shi. Gwamnatin Isra'ila dai ta ba da sanarwar cewa harin ya yi sanadiyar mutuwar Isra'ilawa sama da 1,000, yayin da rahotanni kuma suka bayyana cewa mayakan na Hamas sun kama wasu 'yan kasar ta Isra'ila kusan 150. To sai dai tun daga washegarin ranar kai harin, Isra'ila ta soma mai da kakkausan martani ta hanyar kai hare-hare ba kakkautawa a Gaza, lamarin da ke ci gaba da kashe ɗaruruwan Falasdinawa. A wata tattaunawa da abokin aikinmu Haruna Shehu Maraban Jos, masani kuma mai bincike kan lamuran siyasar gabas ta tsakiya, Muhammad Kaddam Sadiq da ke zaune a Dubai, ya yi fashin baki kan tarihi da yanayin wannan takaddama, inda ya soma da shi kansa harin na Hamas na baya-bayan nan.
To abu ne dai, akwai tsohon dalili akwai kuma sabo, amma tsohon shi ya haifi sabon. A tsoho dai shi ne wanda shekararsa wajen kusan 75 yanzu, na mamayar da Yahudawa suka yi wa yankin Falasdinawa, kuma suka kiro kasarsu a wajen duniya, kuma ta goya musu baya, shi ne har yanzu ake gurgurmaya a kai. Wannan shi ne, saboda haka Falasdinawa kullum fatansu shi ne su kori wannan 'yan kamaguri zauna da 'yan mamaya su dawo da kasarsu. Wannan shi ne babba. A shi kuma karamin, wanda shi ma karkashin babban yake, shi ne kamar takun saka da aka samu kwanan nan da hukumomi ko kuma jami'an tsaron Isra'ila da suka ji suka yi kutse a masallacin Al-Quds, masallacin Al-Aqsa na musulmi, wanda dama dai suna yi daga lokaci zuwa lokaci. To amma wannan shi ma ya jawo hankali, kuma ya jawo Allah wadarai, kuma an yi zaman ɗaɗɗar da dai sauransu. To akan wannan ne su ƙungiyar Hamas yanzu a matsayin ramuwa ne ga wannan takamaiman abin da ya faru suka yi ga ita Isra'ila da wannan matakin da suka ɗauka.
Wasu masu sharhi suna tunani wannan sabon rikici kila bai rasa nasaba da yadda musamman kasashen Larabawa kwanan nan Saudiya suke ƙoƙarin daidaita dangantaka ko zumunci da ƙasar Isra'ila. Me za ka ce game da wannan?
Akwai wannan fassara-fassaran cewa wannan kamar wani ƙoƙari ne na yin zagon ƙasa ga wannan shirin da ake tunanin cewa zai faru tsakanin ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Isra'ila. Musamman aka yi la'akari da su mayakan na Hamas da su da 'yan uwansu na Islamic Jihad, an kalle su ne ta fuskar cewa kamar suna karɓar umarni ne daga ƙasar Iran, wanda ita kuma bayanai sun nuna cewa ba ta goyon bayan wannan kamar ka ce ƙoƙarin abin da ake tunanin za a samu na shiri tsakanin ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Isra'ila. Saboda haka a irin fassarar wasu daga cikin masu ganin fassara abubuwan siyasar duniya na yau da kullum suke ganin cewa kamar wani abu ne wanda ita Iran ɗin ta kamar a ce bawa su Hamas kamar umarni, za a ce ne ko wani abu mai kama da haka, na ɗaukan wannan matakin. Domin ɗaukan wannan matakin tabbas zai iya kai ga Isra'ila ta yi abin da za ta yi, wanda haka kuma tabbas zai iya zagon ƙasa ga wannan shirin da ake tunanin yi, musamman aka yi la'akari da cewa ita Saudi Arabia sharaɗin da ta sa na cewa a samu wannan yarjejeniyar da Isra'ila shine a samu wani tsari tabbatacce wanda zai tabbatar da cewa alƙawarin da aka yi na samar da ƙasar Palestine mai cikakken ƴanci a kusa da ƙasar Isra'ila ya tabbata. To ana magana ne akan me zai tabbatar da wannan abin zai iya yiwa. To a kansa ake a yanzu, musamman aka yi la'akari da cewa wannan alƙawarurrukan an yi su shekara gomomi da suka wuce, amma babu wanda ya ci nasara.
Ka yi maganar alƙawura da aka yi shekaru aru-aru amma har yanzu an kasa wato cin musu. Me yasa aka kasa kawo ƙarshen wannan rikici ne?
Zai wuya gaskiya, saboda me kana magana ne akan wata ƙasa wacce ba ta kan mizani na shari'a ko na adalci a cikin mizanin siyasar duniya, da kuma wasu wa'anda su kuma kwata-kwata ba su da gata. Kana magana da Isra'ila wacce wata ƙasa ce wacce take da goyon bayan ɗaukacin manyan ƙasashen duniya. Wa'annan ƙasashen duniya kuma duk da irin bambanci na siyasa da ke tsakaninsu sun haɗu a kan goyon bayan ƙasar Isra'ila, sai dai wata ƙasar kawai tafi wata ƙasar zaƙewa. To wannan ƙasashen suna ganin cewa yau kusan shekara 80 ɗin nan Isra'ila tana yin rashin kulawa ko kuma in ce karya duk wasu ƙudurori na Majalisar Ɗinkin Duniya da kwamitin sulhu da sauransu wanda za su iya kai ga samar da ƙasar Falastina a kusa da su. Duk da cewa fa Falastina wannan yarda da suka yi cewa a samar musu da ƙasa kusa da Isra'ila sun sako daga kan buƙatunsu kusan kashi 80 cikin 100. Domin buƙatunsu na farko shine a share ƙasar Isra'ila ta ba su ƙasarsu ga baki ɗaya. Wannan shine tunaninsu na farko. A kansu aka yi yaƙoƙi har zuwa 1967. Daga baya ne kuma da matsi ya yi matsi suka yarda akan cewa to ƙasashen duniya suka yi musu alƙawarin cewa idan kun yarda da ƙasar Isra'ila to mu kuma ƙasashen duniya za mu tsaya mu ga cewa an samu muku da ƙasarku mai cikakken iko a kusa da ƙasar Isra'ila. Wanda tun farkon 1990 aka yi wannan yarjejeniya a Oslo, ƙarƙashinta aka yi abubuwa da dama da sunan cewa zai kai ga samar da ƙasar Falastino. Duk da cewa sun yarda da kashi 20 ne kawai cikin 100 fa, amma shi ne a kashi 20 da wani abu cikin 100 ɗin har yanzu shi ne ya gagara yau kusan sama da shekara, kusan shekara 30 kenan tunda aka yi yarjejeniyar Oslo sama da shekara 30. Kuma a matsayin wai ana so a kai ga wannan burin ne. Wannan rashin adalcin da rashin kulawa ƙasashen duniya da kuma ci gaba da Isra'ila da take yi na yi wa abin zagon ƙasa shi ne yake haifar da irin wannan tunanin na samarin Falastinawa, saboda duk sanda mutum ya rasa fata na alkhairi to zuciyarsa za ta iya haifar masa da tunanin komai. To akan wannan iya wannan tunanin fa a kansa wai shi ne ya gagara a samar da ƙasar Falastino mai cikakken iko a kusa da ƙasar Isra'ila.
To ya kake kanin abin nan gaba, kana gani abu ne da za a iya kawo ƙarshen shi ko ko haka za a ci gaba da zama?
Zai yi wuya Isra'ila gaskiya ta yadda a yi haka, musamman aka yi la'akari da manyan 'yan siyasa irin su Benjamin Netanyahu da suke ƙara samun karɓuwa a siyasa ƙasar Isra'ila da makamantansu. Domin waɗannan irin 'yan siyasar su asali ma ba su yadda da wannan yarjejeniyoyin ba gaba ɗaya, har sa musu hannun da aka yi ba su yadda da su ba a zahiri. Saboda haka su abinda suke magana suke so shine abu ya ci gaba da zama a haka a yanda ake din nan, abinda ake ta sai cisko ya tabbata a haka dindindin. To mutukar kuma wannan abin ya tabbata a haka dindindin zai ci gaba da haifar da irin waɗannan karan daga lokaci zuwa lokaci, kuma zai ci gaba da haifar da samar da wasu ƙasashe wanda suke amfani da halin rudanin da ake ciki a wannan bangaren wajen cimma su kuma manufofinsu na siyasar duniya da kuma ƙarfi na yankin gabas tsakiya da suke fafutuka a kansa a tsakanin ƙasashe da makamantansu. Ganin hangen cewa ko kuma fatan canja wannan abin ko kuma kawo ƙarshensa abu ne mai matuƙar wahala in aka yi la'akari da halin da ake ciki yanzu. Babu wata ƙasa a manyan ƙasashen duniya wacce take a gaske tana da manufar cewa lalle a zo a yi wannan abin. Domin da a ce ƙasashen kawai na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya su kaɗai da gaske za su tsaya tsayin daka akan abin nan ya yiwu, babu abin da fi shi sauƙi.
Saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ƙarashin wannan tattaunawar. godiya ga abokin aiki Haruna Shehu Maraban Jos, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.